Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM da Dalol FM da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 sangon FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC, amma wannan karan tare da sahaba Imam Aliyu da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Talata 3 ga watan 10 na shekarar 2017. A shirinmu na yanzu za ku ji cewa ministan harkokin wajen ƙasar Faransa ya kai ziyara Jamhuriyar Niger. Za ku ji abinda ƙwararru ke cewa akan dokar hukuncin kisa ga masu yin garkuwa da mutane wanda gwamnatin tarayyar Najeriya ta fidda. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan wannan batun. Ya kuke ganin hukuncin kisa ko kuma yiwuwar zaman sarƙa na tsawon shekaru 30 akan masu yin garkuwa da mutane? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga Jamhuriyar Niger, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Yan sanda a birnin Las Vegas, jihar Nevada da ke yammacin Amurka suna ci gaba da neman dalilin da hukumar dalilan da suka sanya aka yi mummunar kisan kiyashi a Las Vegas. Mutumin mai suna Stephen Paddock, dan shekara 64 da haihuwa, ya bude wutan kan mai uwa da wabi daga kan hawa na 32 na ginin benin wani otel a kan kimanin mutane 22,000 da suka yi halartar wani bikin raye-raye da waƙe-waƙe. An kashe ƙalla mutane 59, kimanin 527 kuma suka ji rauni. Tunda farko ƴan sanda sun gano bindigogi 23 da ke ɗakin otel ɗin mutumin da ya zauna a ciki. Hakuma hukumomi sun gano bindigogi 19 a ɗaya daga cikin gidajen mutumin da ya aikata wannan ɗanyen aiki. Yanzu kuma hukumomi suna binciken wani gidan nasa.
A yau Talata kuma shugaban Amurka Donald Trump ya kai ziyara a Puerto Rico a karan farko tun lokacin da mahaukaciyar guguwa ta teku mai suna Maria ta yi wa yankin barna kusan makonni 2 da suka shige. Shugaban ya yabawa yunkurin farfado da yankin da ake yi. An caccaki shugaba Trump a sabar da yadda gwamnatinsa ta tunkari wannan bala'in wanda ya katse wa yawancin mutane wutar lantarki kuma dubban mutane ba su da ruwan sha. Jiya Litinin, shugaban na Amurka ya kare yunkurin gwamnatin tarayya na taimakawa yankin. Yana faɗin cewa an tura ɗimbin kayayyakin abinci da wasu kayayyakin masarufi zuwa wannan yankin. Gwamnan yankin Rosello ya faɗi cewa ya zuwa yanzu an maidawa rabin waɗanda ba su da ruwa kafofin samun ruwa, kuma ya bayyana fatan cewa zuwa ƙarshen wannan watan na Oktoba za a maida kimanin kashi 25 daga cikin 100 na wutar lantarki. A jiya Litinin ne gwamnan ya yi wannan furucin a wajen wani taron 'yan jarida.
To, labaran duniya ke sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Wasu waɗanda ake kyauta zaton 'yan yaƙin sa-kai ne sun kutsa sansanin sojin laima a filin saukar jiragen saman Srinagar da ke yankin Kashmir na ƙasar Indiya. An kashe 3 daga cikin 'yan yaƙin sa-kan da wani sojan Indiya yau Talata a musayar harbe-harbe da aka yi. Jami'an tsaron sun ce 'yan yaƙin sa-kan da suka yi shigar burtu sanye da rigunan soja sun jefa gurneti kuma suka buɗe wuta da bindigogi masu sarrafa kansu a sansanin. Yankin Kashmir ya zama yankin da ke fama da ɗauki ba daɗi tsakanin Indiya da makwabciyar ta Pakistan tun lokacin da ƙasar Birtaniya ta kawo ƙarshen mulkin mallakar da ta yi wa ƙasashen a 1947. Dukkan ƙasashen biyu, Indiya da Pakistan, kowanne na iƙirarin cewa shi ne yake ya mallaki yankin na Kashmir da ke rabe tsakanin ƙasashen biyu.
Daga ƙarshe yau Talata, masu zanga-zanga a duk faɗin birnin Catalonia na ƙasar Spain sun yi ca a tashoshin jiragen da ke wato na ƙasa suka rufe hanyoyi a yayin da suke nuna rashin amincewarsu a kan yadda 'yan sanda suka murƙushe kura a raba gaddama ta neman 'yanci da suke kaɗawa. Ƙungiyoyin ƙwadagon Carolan ne suka buƙaci a yi yajin aiki na gama gari domin nuna fushinsu a kan yadda 'yan sanda suka musgunawa mutanen waɗanda suke ƙoƙarin kada ƙuri'a a zaben raba gardama ta samun 'yancin cin gashin kai. Jami'ai a Catalonia sun ce kusan mutane 900 aka ji wa rauni a lokacin da 'yan sandan suka yi ƙoƙarin hana jama'a jefa ƙuri'a da kotunan ƙasar Spain suka ce keta ƙa'idar tsarin mulkin ƙasar ne. Tarzomar ta biyo bayan murƙushe yin zaben na ranar Lahadi da 'yan sanda suka yi. Hoton bidiyo sun nuna yadda 'yan sanda suka yi ta jan mutane daga rumfunan zaɓe suna dukansu da kuma yadda suke yi ta shura masu kaɗa ƙuri'a da masu zanga-zanga. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Da farko za mu fara da Jamhuriyar Nijar. Ministan harkokin wajen ƙasar Faransa, Jean-Yves Le Drian, ya kai ziyara a can ƙasar ta Nijar, inda suka tattauna da hukumomin ƙasar a kan maganar ƙarfafa hulɗar da ke tsakanin ƙasashen biyu, musamman a wannan lokacin da batun tsaro da matsalar bakin haure ta ɗauki hankalin duniya. Wakilin sashen Hausa a Yamai, Salamu Madabarma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Canza yawo akan matsalolin rayuwar da a yau ake ɗauka tamkar mafarin matsalar tsaro da kwararar bakin hauren da ke zama ƙarfin kafa ga duniya baki ɗaya shi ne makasudin wannan ziyara ta ministan harkokin wajen ƙasar Faransa Jean-Yves Le Drian, kamar yadda ministan harkokin wajen jamhuriyar Nijar Alhaji Ibrahim Yakuba ya bayyana mana.
Ƙasar Nijar tana fama da abubuwa da yawa da suka shahi ci gabanta. Zancen makaranta, zancen likita, zancen samun ruwa, abubuwan dai da suka shahi ci gaban ƙasa da ci gaban karkara. Tunda ƙasar Faransa muna hulɗa da su ya kusan shekara 60. Mu muna fata, muna nema duk mai iya kama mana ya kama mana. To da mu da Faransa muna da yarjejeniya, muna da ayyuka da muke yi tare da su. To mun tattauna da ya za mu ci gaba ga wannan aiki.
Domin tantance irin ƙalubalen da gwamnatin Nijar ke huskanta wajen samar da ilimi ga yaran ƙasar, ministan harkokin wajen Faransa ya ziyarci makarantar firamare Ecole Medina Trois da ke cikin jerin makarantun da ke ba ɗalibai karatu cikin harsunan gida haɗe da Faransanci a nan Yamai. Dabarar da Jean-Yves Le Drian ya ce ta ƙayatar domin za ta taimaka sosai wajen samar wa yara ilimi mai inganci. Akan maganar tsaro, jamhuriyar Nijar da ƙawayenta na ƙungiyar Jesen Sahel na buƙatar goyon bayan Faransa don shawo kan ƙasashen duniya su bayar da gudunmuwar kuɗaɗen gudanar da rundunar haɗin gwiwa mai alhakin yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel. Dalili kenan da ministocin biyu suka tantauna wannan magana don tsayar da magana guda.
To wannan rundunar muna fatan a ce ta girku, amma har yanzu dai abin da muke nema bai samu ba. Kuɗin ba su cika ba, muna da sojoji, muna da niyyar yaƙi, amma kuɗin ba su samu. To mun yi zance da ya za a yi mu samu goyon bayan wasu ƙasashe don abin da muke nema ya samu, saboda mu ga lissahinmu bai yiwuwa a zamna haka nan ana ganin 'yan ta'adda suna ci gaba da kai mana hari, kuma a ce mu ba mu damu mai da musu martani.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Sulaiman Muni Barma. Yanzu kuma bari mu koma Najeriya. Majalisar Dattawan Ƙasar ta kaddamar da hukuncin da ka iya kai ga kisa akan duk wanda aka kama da laifin sata mutane da yin garkuwa da su don neman kuɗin fansa. To ko masana na ganin wannan matakin zai kawo ƙarshen matsalar? Ga ƙarin bayani daga wakilin sashen Hausa Hassan Mai na kaina.
Abdullahi Adamu.
Ina ne garinku?
Ina Nasarawa.
Me kai ka cikin yin fashi da makami?
Wallahi tsautsaye ne.
Ina ka samu kasojin nan?
Mota Sharon.
Ina ka samu bindiga?
Bindiga.
Kano kana yin fashi da makami?
So biyu.
Ina da ina?
Duk hanya Nasarawa.
Amma yanzu kana bakin ciki an kama ka kana nadama?
Ina bakin ciki ba.
Yanzu an sake ka zaka cikin wata fashi da wani?
Wallahi ba zan sake ba.
Me yasa kwanka ga sauran ɓarayen uwanka 'yan fashi da suke sauran sannan?
Allah Ubangiji ya sa su gane su ma su daina.
Ka kashe 'yan sanda su guda nawa?
Guda ɗaya.
A ina?
Hanyar Lakwaja.
Me maka?
Ya shigo ciki lokacin da muke fashi ne. mun karaba
wani dan fashi da makami kenan da kuma har ila yau yake jagorantar wani gungun masu garkuwa da mutane don neman kudin fansa da rundunar yan sandan Najeriya ta damke su 34 akan hanyar Abuja zuwa Kaduna a makon jiya bisa wannan matsala ta garkuwa da mutane da ya zama ruwan dare a Najeriya yasa majalisar kasa ta kaddamar da hukuncin kisa akan duk wanda aka samu da laifin yin garkuwa da mutane to ko wannan doka za ta hana tafka wannan aika aika tambayar kenan da nayi wa kwararre kan kimiyyar halayyar bil'adama Farfesa Muhammad Tukur Baba dan iya mutum biyu
muna jin ba zai hana ba sai dai mu yi fatan zai hana fata kawai za a yi abin da yasa nace haka irin waɗannan dokokin an yi su so da yawa ga wasu hukuka kamar daga baya tun zamanin Yakubu Gawan aka yanke dokar cewa duk wanda ya fashi da makami kashe shi za a yi kuma ga wannan lokacin kisan da ake wa yan fashi da makami ana yin sa ne a gaban jama'a kamar wanda an kai babi da sauran to bai hana mutane wanda suke son yin fashi da makami ba abinda dai zamu fahimci menene yasa su majalisar wakilai suka dauka abu ne da yawa ya zama ruwan dare mai gama duniya kuma ya addabi jama'a ya sa mutane sun shiga halin kakani kai ko zai hana a bari amma tarihi ya nuna cewa ba zai bari ba ko a America akwai doka na kisan kai daga lahuka da yawa amma duk da haka bai hana sun fata
lauyan tsarin mulki Yakubu Salebawa yace su a bangaren su na lauyoyi suna na'am da wannan mataki
ko a bangaren mu a gaskiya fi sabilillahi muna na'am da wannan doka dan ka duba abinda muke kira jurisprudence a turance ma'anar doka a kowace al'umma shine ta iya kawo na daya ta tabbatar da tsaro ta tabbatar da an samu zamantakewa da lumana al'umma da kuma tabbatar da cewa akwai oda
to shin yanzu menene abin yi tambayar da na karewa Farfesa Muhammad Tukur Baba
abin da fito shine a fito da wasu hanyoyi da za a binciki irin waɗannan mutane masu yi da dalilan da suke ya dauki kuma matakai da zai rage ko da zai hana in ko bai zai hana ba ya rage shi matuka da gaske don lalle gaskiya ya addabi jama'a
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
to duniya mu bi ta asese to duniya mu bi ta asannu duniya kasan matalauta to duniya akwai ma'azanta duniya kasan ma'azanta to duniya akwai matalauta amma duniya akwai ma'azanta to duniya akwai matalauta duniya mubin ka asannu amma kutuna cikin ma'azanta to kutuna akwai matalauta kutuna cikin matalauta to kusani akwai ma'azanta
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
Kamar sauraro yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan dokar yanda 'yan majalisar dattawan Najeriya suka fadda ta hukuncin kisa ko kuma gidan sarka na tsawon shekaru 30 akan masu satar mutane da yin garkuwa da su. Mun samu kira na farko daga jihar Filato.
Assalamu alaikum, mai magana Bala Komanda ne daga Bukur jihar Filato.
To Malam Bala, muna jin ka.
Yawwa, to gaskiya na ji daɗin wannan tsari da kuma doka da 'yan majalisar Najeriya suka yi kokarin zattar da ita don saboda abubuwan da yake ta faruwa a ƙasar nan in ba ana tsayar da doka ana tsayar da doka irin wannan ba abubuwan ba za su taba karewa ba to gaskiya ina farin ciki kuma ina jin daɗi da waɗannan 'yan majalisu da suka yanke wannan hukunci na kisa kuma wannan yayi daidai kuma abin daman da mu 'yan Najeriya muke kuma ne daga Bukur jihar Plateau.
To Malam Bala Komanda, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Taraba.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Mai magana Babangida Muhammadu Lai Lai Jalingo a Taraba, Nigeria.
To Malam Babangida, muna jin ka.
Eh, ra'ayi na gaskiya ni ina goyon bayan hukuncin kisa ga masu kinafin na mutane, masu sace mutane. Don idan ana kashe su din, watakila masu irin wannan tunanin za su daina. Don hukuncin da za a yi na shekara 30 gidan kaso, wani zai iya cewa zai fito. Amma in aka ana kashewa din, insha Allah muna ganin abun zai sauki. Da fatan Allah ya kawo mana kashin yin wannan al'amura kasan mu gaba daya.
To mun gode Malam Babangida Muhammad. Yanzu kuma bari mu je Kaduna.
Assalamu alaikum Malama Dauda. Ah, Malama Maria.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Muna na Abdullahi Lala Tile kusar mota kawo a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Abdullahi, muna jin ka.
Ah, to ni gaskiya wannan doka da ƴan majalisu suka kawo na kisa ko kuma zaman wakati na shekara 30, ina ga kamar in aka sa na shekara 30 din nan, ina ga kamar zai fi, saboda mutum in ya fito wannan shekaran ai ba wani abin da zai, kuma ya riga ila duk wani nadama ya riga ya yi ta a wannan. In aka ce kuma kisa, kin ga yanzu misali in suka kama mutane, kin ga yanzu su ma za su dinga kashewa ne. To kin ga, amma in aka ce za a dinga ajiye su na shekara 30 din, ni ina a gani na ra'ayina kamar zai fi wannan kisa a bar su a wannan na shekara 30 din nan. To ina ga insha Allah za a samu fita, kuma za su daina wannan abin da suke yi. Fatan mu dai Allah sa abin da suke yi din nan su daina, su gane cewa ba bane mai kyau. Allah.
To mun gode Malam Abdullahi daga Kaduna. Yanzu kuma bari mu je Bauchi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Muna magana da Ibrahim Mu'azu Udubo da ke karamar hukumar Gamawa, jihar Bauchi.
To Malam Ibrahim Mu'azu, muna jin ka.
Wato ni ana ra'ayi shi ne wani mutane da an jinkirta musu tukuna, tunda yanzu in kin duba su ƴan Boko Haram ma da suka ainihin kashe mutane da yawa, in suka kawo kansu ana musu afuwa, a zo har a zo a sama musu wani guri, a musu training su kyautata ainihin, saboda su gyara halayen. To su ma ya kamata a ce gwamnati ta musu haƙuri, ta sa wani lokaci, ta ci zuwa wani lokaci a ce duk wanda ya kawo kansa za a masa afuwa. To ganin hakan, watakila sai su bari jewansu, sai su bari, sai su dawo, sai su zama mutane na gari. Amma saboda wani abin ya taɓa su, manya yake taɓawa.
To amma Malam Ibrahim Ma'aza, kana gani idan aka yi musu afuwa gobe kuma ba za su koma su ci gaba da yi ba? To kuma ina ga dai layin ka ya goce, ka ci gaba da kwatanta, aƙila ka same mu. Har yanzu dai muna nan a Bauchi. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu, da wa muke magana daga Bauchi?
Yesu Gudane daga Bauchi.
Da wa muke magana?
Yesu Gudane daga Bauchi.
To Mr. Joshua, muna jin ka.
Yauwa, nake ba? Ina goyon bayan wannan din. Amma idan za a aikata gaskiya yayin da aka kama mutum, a tabbatar cewa za a yi shari'a nan da gaske. Har yanzu ne zamanto cewa wannan dan wani ne, wannan dan babban mutum ne, ko kuma daga zuriyar wani dan babban mutum ne. Kaga abin da yake damun ba kenan a fannin shari'a.
To Mr. Joshua kenan daga Bauchi, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Anambra.
Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Ina magana da Muhammad Inuwa mai yaji daga Okaja, Anambra.
To Malam Muhammad Inuwa, muna jin ka.
Wannan ƴan majalisa abin da suka yi na sun yi daidai. Daidai mai fatan Ubangiji Allah sa alƙali su ba su tura gafin su. Ai ɗankin nafin ya kamata ana kama shi ma a kashe shi.
Shi mai sata mutane yana garkuwa da
su. Mai sata mutane ba? Iya garkuwa ba? Ai ana kama shi ma ya kamata a ce alƙali a take ba ya sa a kashe shi. Duk mutumin da yake goyon bayan cewar ma wai a yi musu wani afuwa ba da karatu, sai Allah gaida jihun gurin ne. Allah Ubangiji ya shirye su.
To amma Malam Muhammadu Inuwa mai yadi, yanzu kuma bari mu je Borno.
Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Da Waziri muke magana.
To Malam Waziri, muna jin ka.
in shawara na bindiga wannan gaskiya ba kira shi Afrika ma.
Ka ce mi malam waziri?
Bindiga wannan mutum babu Afrika ma balle a ce kowa ya same shi.
Ai.
Ina samu fashi na makami ko mai musu doka mutanen nan. A bincike su na suke samun bindigan nan. Wa yake ba su bindigan tukuna suna fashin nan?
To mun gode malam waziri daga Barno. Yanzu kuma bari mu je kwanta gora.
Hajiya Maryam Dauda, kina magana da injiniya mai gero makiri Lulu kwanta gora jihar Niger.
To injiniya, muna jinka, menene ra'ayinka?
To gaskiya ni babu wata afuwa da an kaba kurin ko sun kai su rubu a kashe kawai.
Su masu garkuwa da mutanen ko?
Duk masu garkuwa da mutane, babu wani abu da za a yi da an kama su sun kai su rubu ni a ra'ayina a kashe su kawai saboda babu wani ba wani abu da za a yi musu. Dan ba su bari amma ana kama ana kashewa to za su bari za an gaba da ku amma afuwar da ake yi musu afuwa wallahi ba za su bari Maryam Dauda ba su bari.
To injiniya mai gera kenan, mun gode da ra'ayinka da kuma sauran duk waɗanda suka kira mu kuma anan dai zamu da sa'aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu sake ba ku wata damar. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, agogon mu anan yana cewa karfe 4:50. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar, inda matasa 'yan ƙasa da shekaru 17 na ƙasar suka tashi a ranar jiya da yamma daga babban birnin Yamai zuwa ƙasar Indiya, inda za su halarci wasannin ƙwallon ƙafa na duniya na wannan ajin na matasa 'yan ƙasa da shekaru 17. Jamhuriyar Nijar dai tana daga cikin ƙasashe hudu na nahiyar Afirka waɗanda za su kulci nahiyar a wannan kwamɓalar. Kuma ranar 7 ga watan nan na Oktoba ne 'yan Nijar ɗin za su fatawa. Prime Minister na riƙon ƙwarya lokacin da yake miƙa musu tutar ƙasar cewa da Alfade Abuba ya jaddada ma matasan irin abinda ƙasar take jira gare su, tare da kuma faɗa musu irin abinda ƙasar ta yi tanadi gare su, tare da yi musu addu'a da fatan alheri ganin sun yi nasara a wannan kwamɓalar da za su shiga a karo na farko a tarihin ƙwallon ƙafa na jamhuriyar Nijar. Har yanzu dai a jamhuriyar Nijar ana ci gaba da maganar ta ci ko ba za ta ci ba game da halartar kasar a wasan nahiyar Afirka na wasan tula doke ko kuma volleyball wanda za a soma a ranar 20 ga watan Oktoba din da muke ciki. Kasar ta Niger dai har yanzu inji shugaban hukumar kwallon tula doke Malam Badar a lokacin da yake ma manema labarai bayani a ranar jiya, ya ce ba ta jaddada za ta halartar wannan kwamɓalar ba saboda rashin biyan kuɗaɗen da ya kamata domin ta shiga gasar. Amma tuni ya ce hukumomin kasar sun ba da izini ga waɗanda ke kula da harkokin kuɗi da su yi duk abin da ya kamata domin ganin cewa ƙasar ta samu shiga wannan kumbalar. Idan muka leƙa ƙasashen waje, Richard Gasquet ɗan ƙasar Faransa a wasannin tennis ya samu kai ga mataki na gaba a kumbalar Tokyo, inda ya lalabe Sam Querrey da ci 6-4, 7-6, yayin da ɗan ƙasar Amerika Steve Johnson ya fidda Dominic Thiem daga wannan gasar bayan da ya karkare shi da 4-6, 7-6, 6-4. A kumbular birnin Pekin ko duka dai a wasannin tennis din da ke da su ɗin goshi ne Rafael Nadal ɗan ƙasar Spain ya samu nasara gaban Luka Puy ɗan ƙasar Faransa bayan da 'yan wasar guda biyu suka share sama da awa biyu suna fafatawa. An dai tashi wasanni 6-4, 6-7, 5-7 kamin shi Rafael Nadal ɗin ya samu nasara. Idan muka dawo a fannin ƙwallon ƙafawa, yanzu haka ana ci gaba da aza ayar tambaya game da yanda za ta kwashe da kungiyar wasan ƙwallon ƙafa ta ƙasar Argentina, wadda yanzu haka ke matsayi na biyar a rukuninta na neman cancantar shiga wasannin ƙwallon ƙafa na duniya waɗanda za su wakana a ƙasar Rasha a shekara ta 2018. Yanzu haka dai wasanni guda biyu da suka rage ma kungiyar ta ƙasar Argentina ba ta da wani zaɓi illa ta kawo nasara tsakanin ranar Alhamis zuwa Juma'a za ta goga da kungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Peru, wadda ita ma ke neman ganin cewa ta yi galaba domin ta samu kai ga waɗannan wasannin na kofin duniya. Hausawa na cewa ba san macito ba sai miya ta ƙare. Haruna Maman Bago na birnin Ƙwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Ƙwanni a jamhuriyar Nijar.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Shekarar 2017 shekara ce da aka ga afkuwar fitintunu da bala'i daya bayan daya. Abin da muke gani yanzu a tarihi shine kusan duniyar baki daya ta kama da wuta. Kuma akwai bukatu na agaji ko bukatar taimako da muke gani a gaban mu. Inji jami'in hukumar tallafawa kasashe masu tasowa Maggreen. A wani taro da aka yi akan agaji da Amurka ke bayarwa da kuma lokutan da ake fuskanta idan bala'i ya faru. Kasar Amurka ita ce kan gaba wajen bada agaji ko tallafawa. Kuma a bana abun babu kama hannun yaro. A yau kasashen da ke arewacin nahiyar Amurka da yankin Caribbean suna fama da sakamakon bala'in mahaukatan guguwa masu tsanani daban-daban har uku. Yayin da Mexico ke farfadowa daga girgizar kasa guda biyu masu ƙarfi duk a ƙasa da sati biyu. A watan da ya gabata, hukumar tallafawa kasashe masu tasowa ta aika da tawaga daban-daban na masu aikin agaji a fadin Caribbean domin tsara kokarin Amurka na tallafa musu. A wani bangaren na duniya kuma, fari da tashi-tashin hankula sun haifar da rashin abinci a Sudan ta Kudu da Nigeria da Somalia da Yemen. Sannan duka kasashen hudu suna fuskantar barazanar fadawa yunwa a bana. Kusan mutane miliyan 20 ke cikin hadarin yunwa mai tsanani a kasashen. A ranar 26 ga watan Satumba, jami'in hukumar tallafawa kasashe masu tasowa ya sanar da cewa kasar Amurka za ta kara taimakon agaji ga waɗannan kasashe da sama da dala miliyan 575 wanda ya kawo jimillar kusan dala biliyan 2.5 ga waɗannan kasashen hudu kawai. A kudancin Asia, dubban dubata musulman Rohingya suna gudu daga tashin hankalin da ke faruwa a kasar su ta Burma. Suna neman mafaka a kasar Bangladesh, kasar da bata da karfin daukar wannan yan gudun hijirar da suke da dimbin yawa. Waɗannan yan gudun hijirar na Rohingya dake duka kasashen har ma da mai masaukin bakin tasu Bangladesh suna cikin matsanancin yanayi da suke buƙatar taimako. A baya-bayan nan, Amurka ta bada sanarwar cewa za ta bada tallafin dala miliyan 32 ga musulman Rohingya da mai masaukin bakin su. Ina son in bayyana ƙarara cewa Amurka ce akan gaba kuma za ta dore akan haka. Inji jami'in hukumar tallafawa kasashe masu tasowa Mr. Green. Agaji na sakamakon girgizar ƙasa ko fari ko rikici, Amurka ta dukufa wajen tsayawa kafada da kafada da duk mutanen da suke buƙatar taimako. Wannan shine halin mu Amurkawa da aka mana shaida. Wannan shine sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice.
Sanda a birnin Las Vegas jihar Nevada da ke yammacin Amurka suna ci gaba da neman dalilin ko dalilan da suka sanya aka yi mummunar kisan nan a Las Vegas. Mutumin mai sunan Stephen Paddock dan shekara 64 da haihuwa ya bude wuta kan mai uwa da wabi da hawa na 32 na ginin Benin Hotel akan kimanin mutane 22,000 da suke halarta wani bikin raye-raye da kade-kade. An kashe akalla mutane 59 kimanin 527 kuma suka ji rauni. Tunda farko ƴan sanda sun gano bindigogi 23 a ɗakin hotel inda mutumin yake zaune a ciki suka gano wasu kuma a gidansa kuma suna ci gaba da binciken wani gidan nasa. Yau Talata ne kuma shugaban Amurka Donald Trump ya kai ziyara a Puerto Rico a karon farko tun lokacin da mahaukaciyar guguwar tekun nan mai suna Maria ta yi wa yankin barna kusan makonni 2 da suka shige. Shugaban ya yaba yunkurin farfadowa da ake yi. An cancaki shugaba Trump saboda yadda gwamnatin sa ta tinkari wannan bala'i da ta katsewa yawancin mutane wutar lantarki kuma dubban mutane ba su da ruwan sha. Jiya Litinin ne shugaban na Amurka ya kare yunkurin gwamnatin tarayyar Amurka wajen taimaka yankin, yana fadin cewa an tura dimbin kayayyakin abinci da wasu kayayyakin masarufi zuwa yankin. Gwamnan yankin Roselo ya faɗa jiya cewa ya zuwa yanzu an maido da rabin waɗanda ba su da ruwa kafofin samun ruwa, kuma ya bayyana fatar wato kan ƙarshen wannan wata na Oktoba za a maida kimanin kashi 25 daga cikin 100 wutar lantarki.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin mu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauki da wani sabon shirin. A madadin sahaba Imam Aliyu da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta hada shirin da Bada Umarni da injiniyan mu Mr. Cedric Franklin, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.